النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر الهي نفرت وشنتعني بها في دائره عنايتي ونفعت وانسن ترفعني بها الى سمائه ذكر ايتي وعرفت نور تحصني بها والمنتمين الي من جور الجائرين ومكر الماكرين وصلم الظالمين وطغيان البغاة المتردسين وشمات الاعضاء الضائنين ومن شر الخلائق اجمعين اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته barkan mu da saki saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muka taru domin tunatar da junan mu abin da zai amfane mu duniyan mu da kuma lahiran mu muna nan a cikin littafi na Shama'ilul Muhammadiyya littafi da ke karantar da mu wasu daga cikin dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mai sauraro na tare da mu muna nan a cikin babi da yake magana kan kawa ko kaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu tashi hadisi na 70 daidai hadisin yana farawa da kaman haka dan na san a wani littafin za a rubuta hadisi na 66 now 69 aka samu bambancin bugu ne haka hadisin yana farawa da kaman haka haddathna ahmad bin manir qala haddathna yahya bin zakariya بن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرق من شعر أسود رواه إمام الترمذي ما نروى أن حديث شيني حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع من يكرتو أكنسا cikin karatukanmu da ya gabata shi ma ya ce malaminsa ne karantar da shi wanda yake shi ne Yahya bin Zakariya ɗa ga Abi Za'ida Yahya bin Zakariya bin Abi Za'ida mutumin Kufa ne ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman fikihu na wannan gari na Kufa gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya masa baiwa na ba shi ilimin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an ce sika ne ya hada ilimi na fikihu kamar yadda ya hada ilimi na hadisi yana da littafai da yawa an ce bai taba yin kuskure ba a cikin karatukan da yake bayarwa a ce wai ya zauna yana gabatar da karatu ya jawo wani hadisi da ka wai ya yi kuskure an ce bai taba ba tun da yake karantarwa Allah ya masa baiwa na kaishin hadda kenan ko ya rasu a shekara ta 182 Abu Zakariya yake cewa ai wannan malamin mashhuri ne ba hafizi ne fika ne Ahmad ma Imam Ahmad ya ce kai wannan malamin fika ne yace hadathna abi yace babana shi ya karantar da ni an Mus'ab bin Shayba kaga wannan ya nuna mana mahimmancin tsayawa mutum ya karatu wurin mahaifansa ko ba komai maimakon a rika bara tarihi ana cewa su wane da wane da wane ɗaliban mahaifinka ne kai kuma ba ka a cikin lissafin sai ya zama maka wani abu daban to a fage na ilimi dai ka gani yadda mutane suke kokari dadi ko mun karanto tarihin wani bawan Allah ko wanda bai karatu wurin babansa ba amma ya ɗauki ɗansa ya je ya karatu wurin baban nashi ya zama kenan jika yana karatu yanzu wurin baba ko da baban ya zo ya gano haka kakansa ya rasu mahaifin ya rasu ko kenan kakan wannan yaron yanzu ya rasu sai baban ya zo ya tangwashe kafa ya zauna gaban yaransa yaransa ya koya masa karatu ai mun yi wannan bawan Allah a baya mana ko Allah dai ya ba mu ikon gyarawa haddathna abi yace babana ya karantar da ni wannan labarin wannan hadisin shi ma ya samu ne daga malaminsa Mus'ab bin Shayba Mus'ab bin Shayba ba mu taba karo da shi ba a cikin karatukan da muke yi Mus'ab bin Shayba mutumin Makka ne yana daga cikin dabaka na malamai na ilimin hadisi na dabaka na biyar malamai da yawa sun ruwaito hadisan sa cikin su har da Imam Muslim Abu Hatim yake cewa la yuhmadunahu da yawa daga cikin malamai suna da magana akan sa ba ma sa yaban sa wa kala yake cewa Abu Hatim kenan yake cewa lahu manakib shi wane Mus'ab bin Shayba yana da wasu hadisai wanda akwai magana akan su wannan zakai tunanin ko kamar ana gulman shi ne ko a fage na ilimin hadisi ba gulma bane in kana da matsala kana da matsala saboda mutane su sani kaida ne shi ake kira da ilimin jarh wa ta'dil ilimi na jarhi da ta'dili a ce wane yana da matsala wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza kai dai ka dauka kamar neman aure ne ko musulunci yana cewa man satara musliman satara wallahu yawmal qiyama ko ba haka ba wanda ya rufa ma wani asiri shi ma Allah zai rufa masa asiri ranar lahira to amma akwai exception akwai istisna banda maganan aure idan aka zo ina neman aure sai yan gidan amaryan suka san cewa ka sani sai aka zo aka tambaye ka aka ce yalla wane ne muke tambaya akan sa kaza 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 auren ba maganan wani cewa wai rufa rufa a'a musulunci ya hana rufa rufa a wannan wurin a wane ai bai da kirki ina bai da kirki ai nan aka yi ta rigima da shi kan kaza kan kaza ai baban shi ma ya taba koran shi daga gida saboda ya je ya yi aika aika ana neman shi ruwa a jallo to amma fa yana da kyawawan ɗabi'u kuma daga cikin kyawawan ɗabi'un shi sallah ba ta wuce shi baya rena manya kaga zaka faɗa kyawawan ɗabi'unsa zaka faɗa munanansa sai ka ce a matsayinsa na ajizi yana da matsaloli ɓarayi kaza ɓarayi kaza ɓarayi kaza dama an ce mutum tara ne bai cika goma ba wannan shine abin da na sani to haka musulunci yake so kada saboda ka san shi da ce a yi mutumin kirki ne sai bayan an zo an yi aure matsaloli su taso ashe to ai mu ba mu san yana da wannan sai ai dama kanin shi kenan kaga wurin kai haƙin shi musulunci kuma baya so sai da ka ɓarayin aure da an zo tambaya kan wane yaya halin shi yake ana fara faɗan kyawawan ɗabi'unsa ce yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza sai dai a matsayin shi na ɗan adam ajizi ne yana da tasgaro wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza yana da taurin bashi da kuke ganin shi ka ai matan shi ta farko ma ya taɓa zane ta amma dai yanzu muna kiyar san ya yi ya tuba kaga su yanzu dan Allah ba san cewa yana duka ba sun sani sun san yana duka saboda ko da sun aura mai yarinyan su ya zane ta sai a da ma an fada ko bar na gaya muku ai yana daga cikin manzon Allah ne ya fada ma wannan ko lokacin da ɗaya daga cikin sahabbai mata mijinta ya rasu ta zo tana ta kaba tana cikin san kamar ta kaba ne ko idda ne amma dai idda ne dai haka ta zo tana yi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutane guda uku suka fito neman ta aure daya babban matsalar sa a sai ta gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gama idda amma mutane guda uku sun fito neman aure na da wane da wane da wane mafala sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to kin ga wane matsalar tarowa akwai muku wane kuma baya aje sanda a wuyarsa me kenan duka akwai duka wane kuma to dan dama dama to akan wannan sai malame suke cewa halin mutun na gaskiya ake faɗa kan neman auren shi illa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai faɗa cewa daga cikin ɗabi'an wani akwai rowa wani akwai duka to kai awa za a zo neman aure ana neman halayya sanin halin wannan angon ma'auracin nan ka ɓoye musulunci ya hana in mutum ya yi haka zai haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana fushi da shi mai musulunci yake kira ga al'umma ki musulunci yana kira ga al'umma kowanne mutum yayi kokari ya zama mutumin kirki ta yadda ba zai zaman to kana da wani bad record ba kana da wani mummunan abu a tarihin rayuwarka ba shine abin da musulunci yake kira domin ko kaki ko kaso zai fito a gaba ko kaki ko kaso zai fito a gaba in bai fito a lokacin da kake neman aure ba zai fito akan yaranka da kai wani baci a dama za ku aika ai babanku nan 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 yayi tsirara yake cewa waye ya kai su tarihi bai manta ba ko kaza muna karatu da yara nake ga ya musu nake cewa tarihi bai yana nan da wani takarda ne da wani tawada wanda kai ba za ka ga takaddan ba ko tawadan ballanta naka iya yagawa ko ka iya gogewa yana nan ne a cikin kwakwalen mutanen da ka rayu da su sai ta ana faɗa wani ainin ya aikata kaza kai ka manta ma wani nan ya aikata kaza kai ka manta sai wata rana kawai wani abu ya haɗa ka da wani zai ga ya daddako maka wani abu har kan iyayenka ba wani zai kai ko wani dan siyasa ya tuba cewa ta karan siyasa wanda ya ce masa wani rufa mana asiri in ba haka ba mutanen garin nan sai su daddako tarihi su ce iyayenmu ma baki ne yaron bai ji ba ai ko sai da hakan ya faru aka daddago ga shi ai kusuwa za ku fito ku je kuna neman takara a nan garin bayan iyayenku kaza 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 asalin ku ma kaza ne ba kai ba ma musulunta kakanku yayi ba Allah ya bi mana to kaga tarihin mutane yana nan a rubuce ba a takarda ba ba da tawada ba balantana ka iya gogewa ina yana nan a rubuce a kwalansu kakanka ma sai wani yayo bincike akai Allah ya fi mana Allah ya fi mana nan nan a garin nan aka yi ko cewa wani sai da aka binciko takardan dauran auren maman shi a nan garin ko kuma ta ba in tuna muku ba dai ba za mu kama suna ba a nan garin aka yi shi ko kan yana neman mukami yan adawan shi suka bi suka ce kai ware shekara kaza ma aka daura auren maman ga katan auren maman naka shikenan saboda haka dai kowa ya zama mutumin kirki duk abinda kake kana kallon kaman ba a ganinka to ana nan ana rubuta ka a tarihi suka ce lahu manakib yana da manakib yana da wasu hadisai wanda ana da magana a kansa bukar darul qutni darul qutni yace a ba wai manakir bane ni a wurina yace darul qutni yace layyin ne yana da sakaci sosai kan karatu kowane magana aka kawo masa ba zai tsaya ya bi diddigi ba kawai sai ya dauka kafin a kaida na musulunci ba komai bane aka faɗa ake dauka ko larabawa suna da wani karin magana nasu suke cewa ba komai ka sani kake faɗa ba ba komai ka sani kake faɗa ba Allah ya fi mana Allah ya fi mana bukar darar kudin yake layyin hadisansa suna da layyin suna da baya bin diddigi akan hadisai da abin da aka gaya masa baya tsayawa ya tantance wani nan da ya kawo wannan hadisin ko ne ya dauki wannan hadisin a wurinsa yaya yake baya wani tsayawa ya yi dogon abin nan Abu Dawud ya ce a'a duk ku bar wannan maganan ni auri na da ifi ne kawai yana da rauni shikenan a tsaya haka an Safiya bintu Shayba wani abu ya faru a nan wurin fa an Safiya bintu Shayba ya samu daga Safiya ko Safiya bintu Shayba waye gano abin da ya faru a nan now yau yar uwar shi kenan ba yar uwar shi ce ta ji wannan hadisin saboda haka shi kuma ya tankwasa kafa ya koya hadisin a wurin yayin shi ko yar uwar shi ina son mutane mu gano wani karatu a wurin nan kenan idan kannuwata tana da ilimin da bani da shi musulunci ya hana ni yin girman kai na ki daukan wannan karatun a wurinta sai in tankwasa kafa in koyi wannan karatun a wurinta za a rubuta a goshina cewa a wurin kannuwan shi yake daukan karatu ba za a rubuta ba an gane wannan yace an Safiya bintu Shayba ya samu daga Safiya bintu Shayba Safiya bintu Shayba al-Badariya nisba ce zuwa ga kabilar ta da ake kiransu da suna Abdudar tana da ruwayoyi na hadisai da yawa Daru Kutsini yana da magana a kanta cewa shi bai yadda wannan Safiyan ta ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Daru Kutsini haka ya tafa kai Imam Bukhari shi kuma ya saba masa yace a wannan Safiyan ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sabida haka sahabiya ce ta annabi wane ne sahabi ko inda muke fara wannan karatun ba mai karatu kan wane ne sahabi ba akwai sabanin malamai kan wane ne za a iya kiran shi sahabi wasu malamai suka ce sahabi shine dukkanin wanda yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake rayi ya ga annabin nan koko bai ga annabin ba inda yayi imani shikenan za a ce masa sahabi ne ko bai gan shi ba malamai nabi suka ce Allah ya saka muku da alheri amma mu a fahimtar mu ba za a kira wannan mutumin sahabi ba domin kalmar sahabi ta samo asali ne ga mutumin da ya aboce ka koda ko na awa ɗaya ne koda ko na lahaza ne haka wasu malamai suka tafi akan cewa sahabi shine wanda ya rayu da kai ko ya aboce ka ya rayu da kai kuma ya imani da kai ya aboce ka kamar annabi kenan da muke magana a kansa shine ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi imani da shi sannan ya aboci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koda ko na awa ɗaya ne wasu malamai suka ce eh Allah ya saka muku da alheri haka ne amma mu a wurin mu ba za a kira mutum sahabi ba saboda yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na awa ɗaya a mu ba za mu kirga shi a matsayin sahabi ba sai in ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wani lokaci wanda har an iya sanin ɗabi'unsa da halayensa to anan sai mu kirga shi a matsayin cewa shi sahabi ne haka dai malaman suka tafi zuwa gida uku kamar yadda in bai kuskure ba wani malami ya kawo shi a cikin littafinsa haka wannan categories din yake sai da haka idan bata ga sahabi idan bata ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama kenan ba za ta zama sahabiya ba fahimtar da rukun ne kenan yace ba sahabiya ba ce Imam Bukhari yace a sahabiya ce tilla tana karama ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan sai aka ce tana daga cikin sigaru sahaba tana daga cikin kananan sahabbai irin kamar su Abdullahi ibn Abbas ai Abdullahi ibn Abbas din nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har ya rasu yana da shekara 13 ne kenan yaro ne ko sa Abdullahi ibn Umar har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu bai kai shekara 18 ba shi ma yana shekara 12 zuwa 15 din nan ne haka kaga kenan har yanzu yaro ne saboda haka sai dai aka sa su a cikin shigarar sahaba sai da haka shi Imam Bukhari ya tafi akan cewa a'a tilla tana karama ta iya ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za a kirawo ta da suna sahabi an gane wannan domin yanzu na ƙara tunawa ma daga cikin su akwai wanda suke ganin cewa idan mutum yana karamin shekaru ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai dai ya zamanto baya iya tamyizi ba zai iya bambanta tsakanin dama da hagu ba suka ce ba za a sa shi a cikin sahabi ba tilla yana karami ba zai iya bambanta dama da hagu ba ko wasu malamai suka ce a in dai ya gani kawai ka bar mai wannan baiwan na cewa ya ga annabi ko ba su bane da annabi ya ta musu addu'an nan ta hannuki a tattauna dabino a sa musu a baki kace don zaka tabbatar musu cewa sahabbai ne amma za a sa su cikin sigaru sahaba wannan shine magana da ke wannan wurin cewa ita Safiya bintu Shayba ta riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma tana karami shine ya kawo sabani daru ko kan ya ce ba sahabiya bane shi kuma Imam Bukhari ya ce sahabiya ne kamar yadda mai Fathul Bari Ibn Hajar Asqalani shi ma ya tabbatar da wannan a cikin littafinsa cewa lalle sahabiya ce ita wannan Safiya bintu Shayba din nan ta samu ne daga wurin malamarta wacce ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nana Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat ita wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nana Aisha tace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zati gadati wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito da safi wa alaihi mirtun a tare da shi akwai wani tufafi wanda ko dai an saka wannan tufafin da auduga ko an saka shi da gashi ko an saka shi da kattani irin da rede na lilo ko an saka wannan kayan da wannan shine dai mir in aka ce mirtu yana daukan kayan da aka saba su da ɗaya daga cikin wayannan abubuwan ko dai audiga ko ko gashin dabbobi irin gashin ragunan nan larabawa ko na irin kasashen su can zaka ga gashin su ba irin na ragunan mu bane zaka gashin su yana yin wani abu fari fari ba haka kamar audiga ko akwai wani wasa da ake na yara a satellite ana nuna irin wannan dabbobin ko shimbe ne ko menene su suka san sunayen su Allah ya bi mana to wannan riga an saka shi da shi min sha'arin aswad wannan kayan an saka ta da bakin zare ne bakin gashi kenan menene fa'idan wannan ya nuna mana cewa ba laifi bane mutum ya sa bakin kaya ko tilla wannan kayan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka saka shi ɗaya daga cikin wayannan abun da kalan baki yake sai ka ce mutum ya sa bakin kaya yayi saban Allah to manzon Allah ma ya tara sa sallallahu alaihi wasallam an gane wannan kawai dai abinda musulunci yake kokarin magana dai akan wannan irin wannan dabi'a kada mutum ya maida cewa shi kullun kayan shi baki kullun kayan shi baki sai mutane su rika alakanta shi da cewa ko yana cikin bakin ciki ne ka san mafi yawancin mutanen mu sun maida idan abun bakin ciki ya samu mutum shine wai zai sa bakin kaya wannan ba karantarwar musulunci bane an gane wannan baya cikin karantarwar musulunci cewa wani abun bakin ciki ya same ka ko ka dako bakin kaya ka rika sawa a ba ce haka ba Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana hadisi na gaba yana farawa da kaman haka rawahu tirmidhi hadisi na gaba yana farawa da kaman haka haddathna yusuf bin isa haddathna wake qala haddathna yunus bin abi ishaq an abihi an sha'bi an urwa bin al-mughira bin shu'ba an abihi ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبه روميه ضيقه الكمين رواه الترمذي حديثا ينا فاروا ده كمان هكا حدثنا يوسف بن عيسى امام الترمذي يچه مالمينا مي سونا يوسف بن عيسى من فدا ابايا امام الترمذي ينا ياي كراتو ورن مالمي سمر 500 كو من فدا تاريخين سا امام الترمذي يا زونا ورن مالمي ba malami ɗaya ba fa ba malami biyu ba malamai ɗai 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 sama da 500 yau cikin malaman su zamu karo da wanda gaske wanda yake karatu a wurin malamai shi kan haka yake cewa Imam Tirmidhi yace malami na mai suna Yusuf bin Isa shine ya karantar da ni shi ma ya samu ne wurin malamin sa da ake kiran shi da suna Wake shi ma malamin nasa Wake ya samu ne wurin malamin shi shima wanda yake sunansa Yunus bin Abi Ishaq Yunus da gababan Ishaq shi Yunus bin Abi Ishaq din shi kuma ya samu daga wurin babansa kenan mun kara komawa maganar mu na dazu mutanen su kan karatu wurin iyayensa kai kuma uba ya zama to ka ware ma yaranka wani lokaci ko da awa ɗaya a rana su zauna ka karantar da su ko da ba karatun da za a yi na addini bane mai zurfi a dai samu dai wani abu wanda za a iya karantar da yara kuma kana nuna musu yanayin yanda ɗabi'a na rayuwa take tunda kai kaga yau kaga jiya kana kuma fatan gaba gobe saboda haka ka rika nuna ma yaranka cewa ga yanayin yanda rayuwa take wani zai zo wurin ku da siga na mutumin kirki alhalin macuci ne wani za ka gan shi ka raina shi alhalin shi ne kuma ke iya taimakonka ba ma haka ke faruwa ba zaka iya ganin wani kare na shi baka san kuma gaskiya bane so baka bane sai ka gama wulakanta shi ka zo office office kana neman aiki sai gan shi a zaune sai kunya ya kama ka ko baya faruwa yana faruwa sosai yana faruwa sosai daga ciki akwai wani malamin mu yake fada cewa akwai wani dalibi daliban lokacin yana jami'a ba shi da kirki yaran baya ji saboda haka abin da na tsakanin malami da dalibi ya shiga tsakani malamin nan sai ya bashi kari uba a shekaran karshe akai 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 yace ina sai ya dauka ba ni yake ma rashin kunya ba har yana cewa kaza 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 shi ba inda za kari uba ya kara zanawa ya kara bashi ya zama speed kenan yanzu speed ko ya zama speed yaran nan sai da ya bar makarantar sai da ya bar makarantar shikenan yau da gobe sai Allah kaji tsoron Allah kaji tsoron Allah sai wannan bawan Allah shi yaran nan da ya bar makaranta yanzu dole. Allah ya taimake shi ya je wata makaranta, aka lallaba, aka yi karatu, aka wuce. Sai ya samu aiki a ɗaya daga cikin embassies. Ɗaya daga cikin embassies na ƙasashen waje. Ofishin jakadanci na wata ƙasa. Rayuwa. Sai shi wannan malamin da ya bashi kari over. Sai yana son ya fita, ya je wannan ƙasar, wanda wannan yaron ke aiki a embassy din. Aka yi ta bi. Ashe da takardun ta zo, yaron ya gani. Sai ya kisa hannu. Aka yi ta gwagwata wannan malamin. Yake wai menene matsala, aka ce ai takarda na wurin koga ne har yanzu. Shiru. Wallahi mutum ya ji tsoron rayuwa. Wanda kake rainawa, wallahi sai Allah ya ɗaura shi a kanka. Wanda ka zalunta, sai Allah ya ɗaura shi yanzu a kanka. Shikenan, aka ce to shikenan, ya ce ya zo ya same shi. A gare wai menene matsala. Aka ba shi appointment zai ga uga. Ina shigowa yaron ya dama ya riga ya san shi sana takarda. Cewa na ka zauna. Ka zauna. Sa'a karrama shi a kawo mai abin sha ya sha. Sai ya ce me ki tafi da kai, ya ce a aini ne wane. Ya ce ai na san ka. Ai na san ka. Kai ne baka san ni ba. Ya kalle shi. Ya ce lalle ban san ka ba. Sai ya ce ka tuna shekara ta kaza. Wani ɗalibinka. Wanda kuka samu matsala da shi. Har ka bashi carry over speed. Aka yi ta bi abin har ya gagara sai da yaron ya bar makaranta. Mai suna wani. Kafin ana ɗan sa wannan abin a gaban teburin mutum. In kai oga ne da sunanka. Yana kallo kawai sai ya ga sunan ne kuwa. Sai ce ni ne. Gashi in yaron bai sa hannu ba ba maganar fita. Kuma gashi lafiyar shi za a je dubawa. Yayi shiru ya sunkuyar da kai. Idan ka yi kalla yaron. Yaron ya ce masa ni ba irin ka bane. Zan sa maka hannu. Ka je. Ka sallame shi. Malamin da kansa yake faɗan wannan. Ya ce tun daga nan sai ya shiga taikayinsu tsakaninsa da mutane. Domin da wannan yaron yanzu ya ce ba za a sa ba. Shi ofishin jakadanci ya sani. Saboda haka wannan mutum ba zai fita ba, wannan malamin. Ya ce ni ba irin ka bane. Ba zan mata ba. Abin da kam na sa maka jika. Tun daga nan shi kenan. Sai malamin ya shiga taikayinsa. Kai ma da kake sauraron mu a yanzu. Wallahi ka bi a hankali. Wanda za ka gani kana rainawa, wallahi wata ranar shi ne zai zamanto mataimakinka. A lokacin da duk wata hanya da kake tunani naka za ta tsaya. ‘Yan kuɗi ne, kuɗinka ba zai iya aiki a wurin ba. ‘Yan muƙaminka ne, muƙaminka ba zai iya aiki a wurin ba. Sai wanda kake rainawa, sai kai kaga shi ne yanzu a wurin, shi ne kuma zai maka. Saboda haka iyaye ku riƙa zama da yaranku. Kuna nuna musu yanayin yadda rayuwa take. Cewa ba kowa bane za ka gani a titi ka raina, baka san waye shi ba. Ko ba gaskiya ba, wani ma ba mutum bane, wani aljani ne. Ko yayi shigan mutane, ka wulakanta shi ka zo ka ja ma kanka wahala. Kenan iyaye suna zama da iyayen da yaransu, sai ya zamanto Allah subhanahu wata'ala yana karewa, yana abin nan dinmu. Kare gani, shi ma ya samu ne daga wurin babansa, yake cewa ani sha'abi. Ya samu ne daga babansa, ya samu ne daga malaminsa, sha'abi. Wane ne wannan sha'abi din ne? Malam ya ce wannan sha'abi din ɗaya ne daga cikin mutanen Hamdan. Asalin sunansa shi ne Amir bin Sharjil. Faƙihi ne, masanin furu'a ne. Yana daga cikin manya-manyan malamai da ke cikin ɗabaƙa na tabi'ai. Manya-manyan malamai da ke ɗabaƙa na tabi'ai. Malam ya ce wannan malamin da kake gani ya yi karatu ruwiya an hamsa mi'a sahabi, ya bi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wurin 500 ya yi karatu a wurinsu. Da ni da kai ba, har yanzu in aka bibiya malaman mu wasu ba su wuce goma ba wasu malaman namu har yanzu ba su wuce goma ba wani malamin nashi ma guda uku ne wani ya rike wuta a yace to shi malaman shi guda biyar ne sai ya lissafa maka malam wane na addin islamiya na daya malam wane na addin islamiya na biyu malam wane na addin islamiya na uku wane na addin islamiya na hudu na addin islamiya na biyar to so kan ma ban yi ba na gudu to tunda wani daga sauka fa shikenan yana yin saukan islamiya bai kara zuwa wata makaranta ba to kare ga wannan tabi'i ne ya bi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai haddari biyar yana daukan karatu a wurin su ko in ka ce wannan sahabi ne kuma tarihi Imam Tirmidhi mana ko shi sahabi ne da ya karatu wurin wayannan manya-manyan malaman sama da 500 Allah ya fi mana ya samu shi ma daga hannun Urwa bin Mughira Urwa bin Mughira ba mu taba karo da shi ba cikakken sunansa shine Urwa bin Mughira bin Shu'ba al-Thaqafi al-Kufi mutumin Kufa an taba daura shi ya jagoranci shugabanci na garin Kufa kamar yanzu a yaran mu ne yanzu kace an taba sanya shi ya zamanto gwamna a gari na Kufa sika ne babansa shine Mughira shi ma baban nasu sahabi ne yana daga cikin waɗanda suka shahara wurin yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hidima shi ma ya samu daga baban nasa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kala koko annabi sallallahu alaihi wasallama labisa jubbatar rumiyya dayyiqatal kummain yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya sanya abaya irin wannan abin da limamai suke sawa ko abaya ko alkyabba su ake kira haka amma mai hannu ko wani ake zira hannu yake jubban rigar yar garin Rum ce an san Rum ko garin wayannan mutanen Rum kasar Rum ko gulbatin Rum to su wannan gari na Rum din su suke kera irin wayannan rigunan sai aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan rigan wadda rigan dayyiqatul kummain hannunta bai da yalwa a baya mun yi karatu a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa rigunansa suna da yalwan hannu ko to wannan jubban ta zamanto hannunta ba mai fadi bane daidai madaidaici dai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya ta وكان للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الجبة في غزوة تبوك مزان الله يا سنيا وانا ريغاني اياكي نتبوكا كافن سوسنا دا وانا ايران العادة انزا اجي ياكي با اتنا ننشوا وي متوا زا اي اجي تا كايا ما سكيو اي لوكا شن نيما دا اتا كايا نقوا سوسي كايا ما سوس عدا حكا اكي انزا اجي ياكي فمزان الله صلى الله عليه وسلم يا سنيا تني lokacin da za a je yaki na gazuwa na Tabuka qala sallallahu alaihi wasallama ya sanya ta me wannan hadisin ke nuna mana wannan hadisin yana nuna mana cewa ba laifi bane ka sanya rigar da aka kera ta ko aka saka ta daga wata kasa kaga cewa dole sai rigunan da ake dinkawa a garinka an gane wannan a'a in an kawo maka wata riga wanda ke da alaka da wata kasa zaka iya sawa sai kasa ko a baya ne muka yi kyautan da aka kawo manzon Allah ko daga kasar kafirai wani ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar riga na kafirai ne suke sa irin wannan rigunan aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce baya dacewa da irin mu sa irin wannan kayan sai na Umar ya ce manzon Allah kayan da baraka sa bani kuma na sa yace ban baka dan ka sa ba na baka ne saboda kana da yan uwa da ba musulmai ba kai ma ka ba su ka karar da zumunci sallallahu alaihi wasallam wannan shine karshen wannan babi muna da saura muje muna da saura babu ma jaa fi aishi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan babin zai mana bayani ne kan yaya rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take in terms of abinci yanayin abincin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wannan babin gaba ɗayan sa abinda yan gidan radio suke cewa kutse ba sani mai mallam Tijani ya gane kutse shine ba wannan wurin ya kamata a kawo wannan ba amma sai yayi kutse sai a kawo shi to amma tilla an kawo sai a kawo hadisi daya biyu haka sai aka yinki sai in ka duba can karshe za ga an ƙara kawo babin nan ko in mun kira karatu zaka iya budewa sai ga an ƙara kawo wannan babin can karshe wannan littafin ma za ka ma ba su tashi ba babin yana farawa da kaman haka haddathna Qutayba bin Sa'id qala haddathna Hammad bin Zaid عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخض في أهلهما فقال بخ بخ يتمخض أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائشة مغشيا علي فيجيء الجائع فيدور رجله على عنقي يرى النبي جنونا وما بي جنون وما هو الا الجوع wannan hadisin yana wannan babin yana farawa da kaman haka haddathna Qutayba Imam Tirmidhi yake cewa malami na mai suna Qutayba wanda mun yi karatu a kansa a baya shine ya karantar da ni wannan ilimin hadisin shi ma ya samu daga malamin sa da ake kiran shi da suna Hammad bin Zaid Hammad bin Zaid ba mu taba karo da shi ba Hammad bin Zaid asalin sunan sa shine Abu Isma'il Hammad bin Zaid Al-Bahri Al-Azraq shi ba fari bane shi ba irin farin nan bane Larabawa an gane ko shi kuma ba baki bane ko kai dai ka dauka irin abin da Hausawa suke cewa zai ce wai wankan tarwatsa ko ba haka ba eh kada rawi yace ba wani wankan tarwatsa malam kunyan ka ake ji baki ne kai Allah ya fi mana alimu ahlul basra ahlul basra daya ne daga cikin manyan malaman gari na basra ya rasu a shekara ta 199 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu daga malamin sa da ake kiransa suna ayub bin kaisan adu mashahirul kibar ina daya daga cikin manyan malamai shi ma na wannan karnin nasa fika ne an ce amintacce ne hujja ne ma kana magana in ka kawo shi ko sai ya ce hujja ne kai dai ka dauka kaman irin abin da ake yi yanzu ko a ce idan farfesa ya faɗa magana a ilimi na boko sai a ce reference ne kawai waye ya faɗa wannan sai a ce farfesa wane ne ba a da buƙatuwan wai a yi bincike saboda wane wai farfesan nan ya kai wani matsayi a ilimi to shi ne irin ilimin nan a irin wannan ilimomin suke ɗauka sai a ce wane hujja ne ba ka da wani buƙatuwan sai ka tsaya ka wani bincike a kai shi ne su ma malaman boko suka ɗauka aka ce wani farfesa ne saboda ya karar da rayuwarsa da lokacinsa wurin yin karatuttuka da bincike-bincike sai ce ba a tunanin a yanzu yanda yake zai kirkiro ƙarya haka kawai tunda me yake nema kuma yanzu in kuɗi ne a wannan level ɗin da yake na farfesa aƙalla farfesa ana biyan shi kuɗi naira 450 zuwa naira 600 a kowane wata to wani ƙarya zai yi don ya burge ka in nema yake a ƙara mai mukami ya kawo ƙarshen mukamin saboda haka sai ake ji abin da ya faɗa ana kyautu sun cewa gaskiya ne kawai hujja ne ko sai ce farfesa reference ne shi ma kawai Allah ya fi mana shi ne irin wa'annan sai ce hujja shi ma hujja ne ya rasu a shekara ta 131 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu daga malamin sa da ake kiransa suna Muhammad bin Sirin Al-Bahri Maula Anas bararran bawa ne na intaccen bawa ne na Anas bin Malik fikani ma'mun amintacce ne shi ma faqihan malami ne imaman jagora ne wari'an mai tsantseni ne adraka 30 sahabiyan ya riski sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda 30 kuma duk yayi karatu a wurin su sahabbai 30 kuma duk yayi karatu a wurin su ya rasu a shekara ta 110 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kunna inda Abi Huraira mun zamanto wurin Abu Huraira wa alayhi saubani wa mashaqani tare da shi akwai wani kyalle ko wani tufafi in aka ce mashaq zai iya daukan kyalle ko riga ko tufafi wanda aka saka shi da zareja an gane wannan shine ma'anar mumashshar min kittan wanda aka tsaya aka yi shi da zare na kittani kattani ake cewa da a kasar Hausa muna cewa kartani ko masha Allah fatamaqata fi ahadihima aka ce sai yayi toti a cikin ɗaya daga cikin wayennan tufafin ko wannan kyallan da ke hannunsa wasu malamai suka ce a in aka ce tamaqata shine mutum ya ja cikin tafiyarsa kuma ya tsaya duka zai iya ɗauka faƙala sai ya ce bah 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 wannan kalman tana daga cikin kalmomi wanda ake da saɓani a kanta wasu malamai suka ce in aka ce bah bah kamar an yi abun burgewa ne ka ce a dakata dakata wasu malamai suka ce a'a ana amfani da shi wurin inkari ne wasu malami ma suka ce a yana daukan kaki ne da aka yi kakin nan da aka yi ha 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 ko wasu malami suka ce bi yana daukan haka ko ma dai wanne ne Allah ya bada mafita a kai mun fi ganin cewa ya an yi abin da yake na burgewa ne malami yake cewa bi kasri hay ay kalimatu qalu inda rida wa al-ijab shay wa naqulu bakh 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 wa qad istamal lil inkar an gani ko magana ya fita wannan kattan din wata bishiya ne wanda da a jikinta suke fitar da wannan abin wannan kartanin ya ce laqad ra'aytuni wa inni la'akhkharu fi ma bayna minbar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abu huraira ne yanzu yake bada wannan labarin da kansa cewa ina ganin kaina wata rana kusa da minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma tsakanin mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ɗakin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nana Aisha radiyallahu anha yaddan Allah ya ƙara tabbata a gare ta magshiyan alayya gani sumamme gani sumamme kaga shi wannan Abu Hurairan ɗaya ne daga cikin ahlus suffa wanda dai liman ya mana karatu akan shi wancan juma'an da ta wuce ko ɗaya daga cikin ahlus suffa kuma farkon haduwarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wannan abin ya faru da shi saboda tsananin yunwa har dutse yake daurawa a cikin sa ko kamar yadda muka karanta shine to wannan hadisin ne ake kara mana bayani a kai yanzu wannan abin ya faru ne zamanin farko na musulunci kuma farkon zuwansa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wani malamin da yake cewa ai lokacin Abu Hurairah bai san waye annabi ba shi yasa har da yunwa take damun sa ya iya zuwa yake tsayawa a bakin hanya yana yin fiskan tausayi irin a ganshi a tausaya masa nan to shine shi Abu Hurairah yake faɗa cewa fayaji'ul ja'i gani nan sumamme fa gani nan na fadi ko na fita cikin hayyaci na ban ina kiyaye dai da abubuwan da ke faruwa Abu Hurairah yace fayaji'ul ja'i sai mai zuwa yazo fayadawu rijlahu ala unki sai ya daura kafarsa akan wuyana yara annabi jununan yana tunanin cewa wai ni mahaukaci ne ko na suma ko aljani ne ya buje ni ko me yake cewa kambun baka ko kambun ido shine ya kama ni saboda haka bari a ta daura kafa a kaina ko za a yi sa'a wasu daga cikin masu baiwa Allah ya ji tausayina da su ya tayar da ni shine abin da ake nufi anan yara annabi jununan suna ganin kaman cewa ni mahaukaci ne yace wa ma bi junun ni ko ba hauka ke damuna ba wa ma huwa babu komai face illal ju face yunwa da ke damuna yunwa ce ke sa Abu Hurairah har yake yin suma ba sosai ya fadi ya suma kaga mu mu gode Allah babu wani a cikin mu wanda ya taba suma saboda wai bai ci abinci ba babu wani a cikin mu wanda ke rayuwa yanzu wanda ya taba daura dutse a cikin sa wai dan bai samu abinci ba kenan mu mu kara gode wa Allah subhanahu wataala da halin da muke ciki to ba mu kai halin da wasu suka shiga ba ko ga sunan fa muna gani a hotuna wasu har ta kasusuwansu za ka iya kirgawa saboda yunwa ko rigimar da ya faru a Sudan ko ba haka ba rigimar da ya faru a Mali rigimar da ya faru dai ga sunan a garuruwa dai daban-daban mu Allah bai jarabce mu ba kuma ba ma roƙon Allah ya jarabce mu da irin wannan ko kenan masu kirawo mana yunwa yunwa Allah kai ya kalle su ya azabtar da mu da yunwa Allah ya kalle mu da rahmatsa ya ƙara azurta mu da halin da ka ganka a ciki to wallahi wani na nan yana neman da zai samu yanayin da kake ciki ya gode mu Allah shi Allah ya ba mu ikon gyarawa hadisi na gaba yana farawa da kaman haka حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبيعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا دفف قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الدفف قال أن يتناول مع الناس وانا حديث ينا فارا وارك من هكا وانا كنش نظام قيا شوى Imam Tirmidhi yake cewa malami na mai suna Qutaiba wanda muka yi shi a baya shine ya sanar da ni wannan hadisin shi ma ya samu daga malamin sa da ake kiransa da suna Ja'far bin Sulaiman al-Dabi'i Ja'far bin Sulaiman al-Dabi'i ya kasance daga cikin manya-manyan malamai wanda suke da tsantseni da gudun duniya matsalar ta guda daya in ji shi ba yace ɗan Shi'a ne matsalar ta guda daya ɗan Shi'a ne kai bal rafadahu daga baya ma ya zo ya bar Shi'a wastaqahu ibn ma'in yace ibn ma'in ya inganta shi ya gaskata shi wa da'afahu ibn qattan ibn qattan yace a da'ifi wa qala ahmad imam ahmad yake cewa la ba sa bihi babu laifi akan sa za a iya karban hadisin shi shi ma ya samu ne daga malamin sa da ake kiran shi da suna malik bin dinar ash-shami sikani Imam An-Nisa'i ya inganta shi da shi da Ibn Hibban ya rasu a shekara na 130 nan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Imam Bukhari ya ciro shi ko ya kawo hadisansa a littafinsa da kuma tarihunsa na Imam Bukhari yake cewa ma shabi'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qattun min khubz ma shabi'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min khubz qattun wala lahmin illa ala dhahfi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bi taba cin abinci ya koshi ba na biredi ko gurasa ko na tuwo ko na alkama manzon Allah bai taba cin abinci wai har ya ce kat na koshi ba wala lahmi manzon Allah bai taba cin nama ba yayi ta ci kat har ya koshi illa ala dhafafin sai dai idan an yi baki sai dai idan mene an yi baki kaga manzon Allah baya cewa a kai ma bako kwano ah ina manzon Allah sai ya zauna da shi da bakin sai a ci to a irin wannan yanayin shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake iya tsayawa har ya ci abinci har ya iya kaiwa manzilin koshi domin mene baya cira hannunsa in suna cin abinci tare da wani yana daga cikin tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin idan muna cin abinci da kai yanzu nazo gidanka muna ci misali ba nake yawa kaka zo ka ce ai zanzo gidanka a to ai gwamna ne fada misali nake nazo gidanka misali sai muna cin abinci tare da kai shikenan kawai sai ka ada cokalinka yanzu ni ban koshi ba zan yi ci gaba da ci ba za ka yi ba za ka ji nauyi sai ka ce ba karfa a ce ba da yunwa na zo gidan nan ba ko ba ga bane sai ga mutum ya shiga damuwa to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama baya yin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ci gaba da ci ba kuma zai ci gaba da ci da sauri ba tunda yanzu ya riga ya koshi ko ya riga ya koshi amma gudun wannan bawan Allah kada ya takura sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rika cin abincin a hankali a hankali a hankali shi kuma bako yana ci daidai gurgurdan yanda ya saba yace to a irin wannan dabi'an ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke iya cin abinci har ya koshi sallallahu alaihi wasallama yace haka nan nama ma manzon Allah bai taba cin nama a gaba ba har sai ya ture bai taba ba illa ala dhafafin sai in an yi baki to shine fa mun baki kowa na ci kowa na ci shi ma sai yayi ta ci ba zai taba dauke hannunsa ba gudun kada wayennan mutanen su shiga damuwa kaza idan ka dauke hannu kuma sai kowa ya koma yana kallon cewa ba kada fa ce mu ma yin nama ne ba ko ba haka bane sai ga idan wani mai gidan ya gano haka sai ga ya ce to ko a sa maka aleda ne ko a sa aleda ne sai ga dai mutane ana ta dan dan kama kame haka ta a bari a bari a sa maka aleda a zuciyar shi ba yana so din amma gudun kaddai a riga kallon shi maye a riga kallon shi irin mai kwadayi sai duka sai ya sha bari amma da za ku ci tare kana ci shi ma yana ci kana har sai abin ya kare ba tare da wani ya shiga cikin damuwa ba shine yake cewa qala maliku maliki yake cewa sa'altu rajulan min ahli albadiya na tambaye wani mutum daga mutanen kauye me ake nifi da azzafafu wannan irin ya ara irin kaman kace ka kawo kalma mai karfin nan wanda ba kowa ya sani ba kaman yaran yanzu kace mai kwibi sai ga mutum ya tsaya wai menene kwibi abba menene kwibi a gani ko ai yaran yanzu ba san wannan Hausa ba so irin wannan maganan ne sai manzon Allah ya sai mai kawo hadisin sai ya kawo wannan kalman larabci ne mai karfi sai in ka zauna a karkara sanan zaka santa yace sa'altu maqala malik imam malik yake cewa sa'altu rajulan min ahli albadiya sai muka tambaye wani mutum daga mutanen kauye me ake nifi da azzabam qala sai yace ayyatana wala ma'anna shine kaci abinci tare da mutane kaci abinci tare da mutane shine azzabam kuma wannan shine karshen hadisin kuma karshen babu ana wani kuma haka ne ko kisa na shemu wannan babun kutse ne yayi sai in mun je gaba za mu ƙara ganin shi amma a wasu littafan za ka ga an yi kokari an kawo hadisai da dan dama haka amma dai wannan littafan da muke amfani da su za ka ga iyakan abin da muka iya ɗauka kenan a ciki ƴan uwa a nan wurin za mu tsaya abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba da lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyyu zalikul qadru alayhi malam tijani da ya zirce muna roƙon Allah ya mai da su gida lafiya Allah ya saka da alheri bismillah akwai mai tambaya malam habib ai musulunci bai yarda da dukan mata ba kaman yanda ake yi yanzu malam habib bai yarda ba musulunci ya ce za a hukunta mata ta hanyar duka amma dukan gaira mubarrihin ba mai tada fata ba sai malami ga aya na alqur'ani wallati takafuna nushuzahunna fa'izuhunna mata yayin da suke wa mazajen su taurin kai fa'izuhunna mataki na farko da shari'a yace kai musu wa'azi idan suka zamanto irin matan bariki kana jan aya suna karasawa sai ai mun fika sanin wannan aya sai musulunci yace wahjuruhunna fil madaji ko ba kan matan bariki suke ba ko Allah ya bi mana wahjuruhunna fil madaji sai kai tawaye sai kai kaura sai ka daina kwana a uwar daka sai ka dawo kana kwana a tirisita a falanka idan Allah ya kara hada ka da matan bariki tace kai ka jiyo gaba ta kai ni to sai a je mataki na gaba ka gani ko wajruhunna fil madaji aka kaurace musu ka dawo falo sai a je mataki na gaba wadribuhunna ayan qur'ani ne ta faɗa wannan sai a duke su manzon Allah sai ya fassara mana darban gaira mubarrihi duka ba mai tada fata ba sai malamai suka ce to yaya irin wannan dukan yake aka ce sai ka kawo mu gefen malaman nan ɗinka kamar haka malam Habibu sai ka ce ke so nan sai kama hannunta tab ni za ki rika ma haka tab sai ka rika haka shikenan kaga raha zai shiga tsakaninku to da ma abin da musulunci yake nema kenan kaga wannan rahan da aka yi sa'a ya shiga sai a sulhunta idan hakan bai yiwu ba an yi wannan ta nuna maka ita yar bariki ne to wannan shine ne hannun riganka shine zai san shine kai Allah ya bi mana ko ba gaba aka ce sai ka ɗaukaka maganan zuwa ga magabatanta sai ka ɗaukaka magana zuwa ga magabatanta shine fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyayenta dole ne su san halin da suke yi maka. Iyayenka dole ne su ma su san abin da suke yi maka. Domin su ne yanzu za su tsaya su yi wannan shari'an. Sai Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wani abu. Yace in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahum. In wa'annan magabatan naka suna son sulhu da gaske tsakaninsu da Allah, Allah yake zan ba su mafita akan wannan sulhun da za su yi, kuma auren nan naka zai koma ya gyaru tas tas daidai. Domin dai uban yarinyar zai gaya mata, kin da kike kin taba ganin mun yi haka da mahaifiyarki, ina kika samo wannan ɗabi'a? Uban shi, uban angon shi ma zai gaya mata, kin taba jin labari cewa da ni da maman wannan mijin naki mun yi haka? Babu, to ina kika samu? Kenan ba tarbiyyar mahaifinki bane, ba tarbiyyar mahaifiyarki bane, ba tarbiyyar mahai, ba tarbiyya na bane ni uban shi, ba tarbiyyar uwansa bane, ina kika samu wannan? Irin waje maganganu irin wa'annan abubuwan, sai kaga magana ya noshi zuciyar wannan yarinya. Iyayenta su ƙara nuna mata, ke kake zubar mana da mutunci ba. A garin nan babu wanda bai san wannan gidan namu ba, iyayen nata kenan ba, in mutanen kirki ne ba. Ce ba wanda bai san mutuncinmu ba a garin nan, kake zo ki zubar mana da mutunci. Kaza 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 kaza, kin san inda mutanen garin nan suke kallon mu kuwa? A matsayin jagorori kawai ki zo ki ɗauko mana wannan lalacin. Sai diddikinta sai ya mutu. Sai Allah subhanahu wata'ala sai ya kawo mafita. Ka gane wannan? To haka musulunci ya tsara cewa kaza 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 ne. Shine a ɗaya daga cikin kratikan da muka gabatar nake faɗa. Nace ai da yawa wannan kasetin da kake suwowa da kanka, kake sawa da kai da matanka kuke kallo, ai anan take ɗauka. Tun da dai ba taɓa ganin babanta da mamanta sun cakuma riga suna faɗa ba. Ba taɓa ganin mamanta ta koɗa ma babanta mari ba. Aina ta gani a talbijin, kai kuma ka suwa ka kawo. Saboda haka yanzu ta kalla ta koya. Saboda haka rigima ya zo ko bai zo ba. Saboda haka babanta ya tabbatar shi bai koya mata ba. Bata kuma taɓa gani ba. Ko da za a samu tsakanin mamaye ake kiran shi sabani tsakaninsu mahaifin nata da mahaifiyar nata ba dai a idanta ba. Sabanin mu a daki ne da ni da ke. In mun fito gaban yaran mu babu wannan sabanin. Saboda haka aina ta dauka a finafine da ake kallo ni, kuma da yawan mu mu muke sowa muke kawowa gidajen mu. Mu ga ma junan mu gaskiya. Wannan abin da kake gani yana faruwa, mace ta dauko wuka ta caka ma mijinta, ai a finafinan ne aka gani. Wace ce ta ga babanta mahaifiyarta ta dauko ta caka? Babu. Sai a finafinan nan ake nunawa a wasansu, ko ba haka bane? A waya na akwai ɗaya daga cikin hotunan, zan nuna maka wani ɗaya daga cikin shahararrun mshim ɗin ya ɗaga, ko ɗaya daga cikin matan ta ɗaga za ta caka mai. Na gani a Facebook na ɗauka saboda irin wannan maganan, ka ga shi ya zo. A nan suke gani Malam Habibu. Saboda haka sai su ɗauko maka wannan ɗabi'an sai su zo gidanka, sai na za ka iya yaka. Malam Habibu bari na gaya maka, yana daga cikin ɗabi'a na ni ba a kallon wa'innan fina-finan Hausa a gidana. Ka bincika sosai ba a yi, saboda ba tarbiyya suke koyawa ba. A nan ake ɗauka sai ba za ka yadda da ni ba yanzu saboda kana kallo, ba za ka yadda ba. Sai in ta kwanta ka maka wani abun, sannan hankalinka zai kawo kai a nan nan cikin garin nan, nan unguwan gajin nan, ko yasa nan mai burji, a nan unguwan mai burjin nan, lokacin da wani kaseti ya fito, wai gidan amarya ne ko menene ɗakin a shiga bin ɗakin amarya, wannan abin da ake yi na fasa wannan tibin na bango a wannan unguwan fa, wannan unguwan mai burjin, kakkai tunanin wata unguwa daban. Kai a wari street ne ma, bari na faɗi sunan layin, ba tsoro nake yi ba. A wari street sosai sosai, ta ɗauko ti ta ɗauko wannan muciyan ko ta barya ne ta rotsa ma uwar gidan nata, saboda wai ta gani an yi afe. Sai ka ɗauka cewa ba kai kake kawowa gidanka ba,
kan mu yaudara kawunanmu mana ni kun hawa wai nace kanku kai abin kallo gidanku bane ba nace bane a'a ina da TV ina da satellite ina da video DVD ne ko menene duk ina da su a daki ina da satellite nake kallo amma wayannan fina-finai na Hausan ni tun ina karami na tun kafin aure na ni ban yarda da su ba kan ni na da sun sani akan wannan ban yarda da su ba ban yarda da su ba kai ni ba na son su me yasa saboda mutanen mu za su fi saurin daukan abinda kaga malam Bahaushe yana yi ba haka bane wannan Bahaushe ne yaran da kake yi shi yake yi gashi nan yayi wani abu shi ma sai ya koya kawai tun daga nan nace ni ban yarda da su ba kawai Allah ya fe mana wanda yake so ya kai fina-finan fa ya kalle kai ya kai ba ba ruwa na ni amma kar ya zo a kwantaka maka wani abu ka rasa gano ta ina aka samu wannan abu ka gano cewa kai ne ka suwo wannan kafin din ka kawo suka kalla suka kuma dabbaka maka shi yanzu Allah ya fi mana Allah ya fi mana malamai kuna da dama ku kalla fa ni ba ruwa na ni yawa to me tambayanka da kanka sai mu tsaya don Allah lokaci ya riga ya ja sai za mu ansa maka kawai lokaci ya yi mana Nasiru in ana bayi ba a magana an gane wannan in dai ba wani lalura mai girma ba an gane ko kamar mutumin da Allah ya kare Allah ya tsare mu kada Allah ya jarabce mu mutumin da ke bayi sai santsi ya ɗibe shi sai ya faɗi ka san in ba a yi sa'a ba daga nan paralyze ya kama shi kenan ba in ba a yi sa'a ba daga nan akwai mutanen da yawa daga danne suka samu wannan laluran to yana kwanciya a ƙasa ya kasa tashi dole sai yi magana a kawo mai ɗauki kaga wannan lalura ne ko ba haka ba ko kana cikin bayi irin bayikan mu na gargajiya sai ka hango ga wani can makaho ne zai je ya fada rijiya zaka iya cewa hannunka mai sanda hannunka mai sanda rijiya gabanka zai je ya gyara ko yara kana bayi kana gani ga su za su je wurin mai mangyada da ake suya za su je su fada ka ce to ga yara nan za su fada ka yi magana ne saboda alababul lalurati amma ba irin abin da mutanen mu suke yi ba kaga mutum yana bayi yana wanka yana waka aye na na ye yana yi rai sai ka ce wata mace to ko matan ma ba shi da kyau yin su balance na kai namiji Allah ya fe mana Allah ya fe mana ko kuma kaga abin da mutanen mu suke yi aje da waya bayi a kunna kida ai taji ana wanka ana yin shaba to duka dai malam Nasiru babu ciwo ka gana wannan ko ba wali a tsaye matsala ne wanda akwai maganganu a kanta lokaci bare shehu ba wanda zamu yi tattaunawa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين